Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Litinin 23 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan murin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labaran.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a kokarin shi na shawo kan shi dan ya bar dakarun Amurka a Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka bata yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba gabanin ganawarsa da shugaban kasar Kim Jong-un, yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya. Wata kotun kasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da kokarin kashe waɗansu 'yan sanda.
To, karin labaran kenan. Za a ji cewa sojojin Kamaru da 'yan tawayen Ingilishi na fafatawa a ƙauyen Kumba.
Sai sojojin kansu ma suna tsoro zuwa wurin, don duk inda suka ji cewa yaran nan nan so ba wani soja za a tura shi.
To, ko me yasa jam'iyyar PNDS tarayya ke zargin 'yan adawa da haddasa tashin hankali a Niger?
Kowane sati za su yi kone-kone wanda zai sawa ƙasanmu ta koma baya.
'Yan adawar dai sun ce san ba haka abin yake ba. Za a ji ƙarin bayani. Za kuma a ji cewa kamfanin man Najeriya NNPC ya kaddamar da wani shiri na ilmantar da 'ya'ya mata musamman ma ta fannin kimiyya da fasaha. Za kuma a ji cewa an yi kira ga gwamnatocin jihohin Najeriya da su koyi da tsarin sulhun ta manoma da makiyaya irin na jihar Osun. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sanaya ilimi garkuwar dan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a kokarin shi na shawo kan shi Trump din ya bar dakarun Amurka a Syria. Duk da cewa an murkushe 'yan ta'addar ISIS tare da kuma shawo kan shi kan ya tsami kungiyar tarayyar Turai daga cikin kasashen da aka saka wa dokar haraji kan karafa da dalma da suke shiga da su Amurka. Sai fa mun gina sabuwar Syria bayan yaƙi, shi yasa nake tunanin Amurka na da muhimmiyar rawar da za ta taka mutuƙa, Macron ya shaidawa tashar talabijin ta Fox a lokacin da yake tattaunawa da su a fadar AC da ke birnin Paris kafin ya kama hanyarsa. A baya Trump ya ce yana so ya janye sojojin Amurka daga Syria, wanda aka kiyasta yawansu ya kai 2,000, ba tare da ɓata lokaci ba. A satin da ya gabata ne ma ya umarci sojojin Amurka da su haɗu da Faransa da Birtaniya wajen kai harin makamai masu linzami kan cibiyoyin makaman gubar Syria don mai da martani kan harin gubar da ake zargin Syria ta kai. Ta wani gefen kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka bata yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba gabanin ganawarsa da shugaban kasar Kim Jong-un, yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya. Duk da hakan, Trump ya tabbatar da cewa abin da zai fito daga tattaunawar shi da Kim, wacce za ta iya kasancewa a watan Mayu ko Yuni, babu tabbas a cikinsa. Kuma har yanzu Pyongyang bata amince ta watsar da shirin nukiliyar ta ba, duk da ikirarin da Trump ya yi. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun kasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da kokarin kashe waɗansu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi da suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. Babu ɗaya daga cikin mutanen biyun da aka yankewa hukuncin, Salah Abdulsalam da Sufyan Ayari, da ya halarci kotu a yau Litinin domin sauraron hukuncin. Abdulsalam yana wata kurkukun Faransa inda yake jiran shari'a kan rawar da ya taka a harin da kungiyar ISIS ta kai a birnin Paris a watan Nuwamba shekarar 2015. Masu gabatar da kara sun ce shi ne ɗaya tilo da ya yi saura a cikin 'yan ƙunar baƙin waken da suka kai harin. Rundunar sojin ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin 'yan gudun hijira 11 tare da tseratar da 263 a yammacin bakin tekun Libya. 'Yan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen Afrika da dama. Libya dai ita ce kasar da 'yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa a kan hanyarsu ta zuwa Turai ta teku. Fiye da mutane 600,000 ne suka tsallaka tekun Bahar Maliya zuwa Italiya a cikin shekaru 4 da suka wuce, waɗanda mafi yawancinsu daga Libya ne. Cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa 'yan gudun hijira 18,575 ne suka isa ƙasashen Italiya, Girka da Spain ta hanyar tsallaka kogin na Maliya. A shekarar da ta gabata ne mutane 3,116 ne suka rasa rayukansu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun, a cewar kungiyar IOM. 2,833 daga Libya suke. Malama Kate, matar yariman Birtaniya William, ta haifi ɗa namiji a yau. Yaron, wanda shi ne ɗansu na uku, an haife shi da nauyin kilo 3.8. Fadar masarautar Ingila ta Buckingham ta ce tuni aka sanar da sarauniyar Ingila da yariman Edinburgh da yariman Wales da gimbiyar Cornwall da yariman Harry da sauran 'yan uwan iyayen kuma sun yi farin ciki da labarin, inda sanarwar ta ƙara da cewa gimbiyar da ɗanta suna lafiya. Yarima William da Kate sun yi aure tun a shekarar 2011, suna da 'ya'ya biyu. Yarima George mai shekaru 4 da kuma gimbiya Charlotte wacce za ta cika shekaru 3 a mako mai zuwa.
Hafsat Bello ɗan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Kamaru, inda ake fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan awarin Ingilishi a yankin Kumba. Awwal Garba, gare ka.
A kasar jamhuriyar Kamaru, musamman a bangaren 'yan awarin Ingilishin kasar, har yanzu tsugune bata kare ba wajen karfafa matakan tsaro da ma wanzar da zaman lafiya a bangarorin na 'yan awarin Ingilishin kasar. A halin yanzu dai 'yan bindiga ko masu tada ƙayar baya da sojin kasar jamhuriyar Kamaru ne suke bata kashi a ƙauyen Kumba. Anda al'amarin ya kai mazauna wannan ƙauyuka ga yin gudun hijira zuwa waɗansu ƙauyuka maƙwabtansu. Na tambayi Alhaji Ɗan Asabe, ɗan asalin garin Kumba ne kuma mai fada a jini a ƙungiyar na 'yan awarin ƙasar, kan kuma yasa har yanzu ake bata kashi a wannan ɓangaren.
Wato sojoji da suka je rangaji gurin ne, to she suka je, she suka so ba mutane tsoro, to ashe su yara ɗan Ambazonian ɗin, sojojin Ambazonian ɗin ba su da nisa da wannan wurin, shi aka buɗe wuta. Da wa'annan kuma su Ambazonian suka cewa mutanen wannan garin duka su gudu, kowa yi ta kansa. To shi ne wayansu suka gudu suka shiga daji, wayansu kuma suka gudu suka abin nan, suka je ta hanyar jirgi na wuya na wucewa, ya kwaso wayansu ya zo ruba su a nan abin nan, a nan Banga.
To yanzu akwai asarar rayuka da aka yi ne a can ɓangaren da aka yi wannan buɗe wutan?
Har yanzu dai ba a samu labari tabbas ba. Sai sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin, don duk inda suka ji cewa yaran nan nan, to ba wani soja za a tura shi, sai dai su je su nuna dai kamar cewa sun je, amma ba sa kusan kan gudun sam. Ba su riga sun gaya musu, suka ce su fita ba su bar musu kasansu, ai sun ce musu su fita su bar musu kasansu.
Na sake tambayan mai bawa shugaban rundunar sojojin kasar jamhuriyar Kamaru shawara, wanda suke artabu da 'yan awaren, Dr. Suleiman Mamma, ko ya za su yi wajen dakile wannan harare da ake kaiwa a wannan bangaren?
To a zahirin gaskiya dai maganar da har yanzu dai gashi dai abu dai yaki cinyewa. To a gaskiya abin da zan iya faɗi a kai, saboda mu a ƙasar mu mun gaji ainihin zaman lafiya, a zahiri dai muna shirya sojoji da yawa domin mu ga yadda za mu yi domin mu dakile su. Za mu yi kokari dai mu cimma burinmu a kan kowa da kowa ya koma gida ba tare da ainihin mun samu wani cikas. Wannan kan ƙalubale ne a wajenmu, amma insha Allah za mu san yadda za mu yi domin mu yaye wannan matsala.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Haka a kuma gaida Awal sai kuma Jamhuriyar Niger, inda jam'iyya mai mulki PNDS tarayya da bangaren adawa ke zargin juna da tayar da fitina tun bayan zanga-zangar malaman makaranta ta makon jiya. Suleiman Barma gare ka.
A taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako ne, shugabannin jam'iyyar ta PNDS tarayya suka bayyana bacin rai akan yanayin da aka shiga a ƴan makonnin nan a mafi yawancin biranen Niger, inda sannan a hankali zanga-zangar kungiyoyin fararen hula ke rikidewa zuwa tarzoma, lamarin da suke zargin ƴan adawa da hannu a cikin sa, kamar yadda shugaban reshen jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Sama'ila Hatimu Mai Aya ya bayyana.
Ƴan hulkula da ƴan adawa gabaki daya manufar su guda ne, kuma tare suka zamnawa, tare suka shawarwarin su, sun doki kuduri a halin yanzu kowane sati za su yi jorin gwano, kowane sati za su yi kone-kone wanda zai sawa kasan mu ta koma baya. Kai har sun kai inda sun kace yanzu sun bar zanga-zanga da rana sun koma yin ta da dalili. Su waɗannan mutane duk irin hadisan da ka karanta musu, duk irin ayoyin da ka karanta musu, in dai ba manufarsu ba wadda take sun sa gaba ta cimma mulki cikin wani yanayi wanda yake haramtacce, ba su iya sauralawa.
Shugaban jam'iyyar MDN Kokari Annabo Sumaila, mamba a kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR, ya watsar da wannan zargi da ya kira maras tushe.
Ƴan warar hula sun ji hankalin gwamnati ta komo saman kan wannan dokal ta kasa yin kuɗi ta saboda talaka yana shan wahala. Wannan zancen daga masar gwamnati, mu ina su, mu kwambakinmu daban, kwambakinsu daban. Kenan in ka gane su dubara ta kubuce musu sun rasa yanda zai su yi, saboda ƙarshen ta ko sun zo ƙarshen ikon nasu ne zo suke kama kai.
Yanzu haka al'amuran karatu sun tsaya cik a makarantun sakandare da jami'o'in ƙasar Niger, biyo bayan ba ta kashin da aka yi a makon jiya tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da jami'an tsaron jandarma a lokacin da suke ƙoƙarin murƙushe wata zanga-zangar nuna ɓacin rai a kan yadda mahukunta ke fatali da buƙatunsu. A nan jam'iyyar PNDS tarayya na cewa
ƴan adawa sun kutsa a cikin makarantu daban-daban, sun hana ma yaran lakwal karatu, ya bi hanyar taɓarɓarewa, kuma gwamnati ba za ta sa idanu ta ga lakwal da karatu sun taɓarɓare a cikin ƙasar mutanen Koriya Nijar.
To ko me masu hamayya ke cewa akan wannan tuhuma?
In dubara ta kubce maya mai wasan kura sai ka ga yana kame-kame. Ina muna ɗaliban ƴan lakwal, mu ƴan adawa ne iko muke nema, ɗaliban iko suke nema, su ɗalibai albashin suke nema, akwai matsalar su da ta shahe su, mu akwai matsalar mu. Kenan mu ina su, mu abin da muke hwata Allah ba mu ikon nan da suke saman shi, kenan mu da ɗalibai ya ni riga ne.
Jam'iyyar ta PNDS tarayya ta jinjinawa shugaban kasa Isu Muhammadu saboda abin da ta kira ayyukan ci gaban da yake yi wa jama'ar Nijar, saboda haka ta gargadi 'yan kasa akan maganar son kasa a wannan lokaci na gogayyar kasashe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman. Daga Nijar kuma bari mu kada Najeriya, inda kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya kaddamar da wani shiri na ilmantar da 'ya'ya mata, musamman ma a bangaren ilimin kimiyya da fasaha. Daga shiyar Bauchi ga wakilinmu Abdulrahman Muhammad da rahoton.
Manajan daraktan kamfanin NNPC injiniya Dr. Mai Kantibaru ya ce manufar shirin dai karfafa gwiwar 'ya'ya mata da zaburar da su shiga fannin kimiyya da fasaha.
An shirya shi ne domin karfafa wa yara mata gwiwa da zaburar da su wajen neman ilimin kimiyya da fasahar gere-gere, domin mu samu injiniyoyi mata wadda za su ba da gudunmawarsu wajen ci gaban ƙasarmu Najeriya.
'Ya'ya matan da za su ci moriyar shirin sun shaida mini burinsu.
Sunana Hawwa'u Aibu, daga makarantar Central Primary School Hardawa. Ni ina so na yi injiniyarin saboda na ringa haɗa abubuwa, kuma ƙasa ce alfahari da ni.
Sunana Fatima, ina so na yi injiniya ne akan na taimakawa marayu da wanda ba su da ƙarfi.
Injiniya Kore Shiti Magana gogaggiyar injiniya ce 'yar Arewa da ta shahara fannin gine-gine. Ta shawarci 'ya'ya matan da za su yi karatun fasahar ƙere-ƙeren da cewa,
fari ina so in gaya musu cewa sciences ɗin na fa kasu gani kamar maza ne za su iya su yi kaɗai. Mu muna so su yi engineering don kwazon nan da suke nuna, role models mu 'yan Arewa kaɗan da muke ciki ma duk mun nuna kwazon mu a wajen aikin mu, kuma sunan mu ya fita a kowane gari da muke ciki.
Ina so ki gaya mun wani aiki kika yi fice.
Akwai wata hanya a Maiduguri da ake ce masa Lagos Street, to na yi gadan Lagos Bridge. akwai 1000 housing units na roads and drainages na gama, akwai Bolorestores road roads and drainages network ne na gama, deputy governor's house project diwa
mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman ya ce wajibin su ne su ga cewa an bada dukkan goyen baya a wannan fanni
saboda haki ne mu kuma akan mu muga cewa mun karfafa zuciyar dukkan iyaye.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To gaida na musamman daga shiyar Bauchi kuma bari mu nufi jihar Oshun, inda a yayin da ake ta samun takaddama tsakanin makiyaya da manoma, kungiyar Fulani jihar ta Oyo ta yi kira da a zauna lafiya a kuma yi koyi da irin dabarar da jihar Oshun take amfani da ita wajen sasanta manoma da makiyaya. Daga Ibadan ga wakilinmu Hassan Umar Taubanbawal da rahoton.
Shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Sale Bayeri ne yayi wannan kiran a tattaunawar da yayi da muryar Amurka a Ibadan.
Na kiran gwamnatin jihohin nan gaba daya ko gwamnatoci na jihohin nan da ita gwamnatin tarayya kanta ta duba ta ga yaya za ta yi da sauran jihohin nan su koyi wannan abun da aka yi a jihar Oshun wanda ya sa aka samu rikice-rikice tsakanin manoma 6000 a shekaru hudu kuma har aka gyaggyara ba tare da wani ai kwarza ne ba. Muna son wayansu jihohi su dubi wannan. Akwai wani abu da ya burge ni sosai a jihar Oshun. A lokacin da na iso jihar Oshun, ina saduwa da al'umman Fulani suka fara mun bayanai wanda da na tambaye su ya aka yi a duka sai Yarbawan nan jihar Oshun din nan ne ban taba ji wani rikici tsakanin makiyayi da manomi ba. Sai suka ce mana ai akwai wani committee da shi gwamnan nan ya kafa a cikin shekara ta 2014, wato shi Rauf Aregbeshola. Suna wannan committee din shine committee zaman lafiya zaman takeya dai na tabbatar da babu tashi hankali, wato peaceful coexistence committee. Abin da ya bani mamaki shine a cikin shekaru hudu sun sasanta rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya 6000. Abin mamaki a cikin shekaru hudu sasanta rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya 6000. Kuma abin dadi shine ko ran kaza ba a rasa ba, taba rasa ran mutum ba a cikin waɗannan rikice-rikice na 6000 da aka sasanta su. Dubi sauran jihohi, a ce in an ga gawan Bahulatani sai a dauki doka a hannu ayi kan Yarbawa, ko ya in an samu gawan Bayarbe manomi ayi kan Fulani, to kaga wannan fitina ce ake nema, kuma rashin zaman lafiya ne ake nema. Saboda duk wanda aka mishi haka shi ma an koya masa daukan doka a hannu, to ba mu sa dau doka a hannu.
Alhaji Sale Bayeri kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan, yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike more.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na al'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A ɗan makonnin baya ne ministan ilimi a Najeriya, Adamu, ya bayyana da rashin jin daɗin gwamnatin tarayya na yadda ake ƙara samun ƙarancin ɗalibai da suke rubuta jarabawar shiga makarantun gaba da firamare mallakar gwamnatin tarayya da ake da su a ƙasar guda 104. Wanda a shekarar bana aka samu ƙarancin ɗalibai daga jihar Zamfara, inda ɗalibai 28 kacal suka shiga cikin jerin masu neman gurbin karatu a jerin makarantun. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Murtala Faruk Sanyinna, ya haɗa muna rahoto a kan dalilan da suka haddasa haka.
A cewar ministan na ilimi na Najeriya, Adamu, rahoton masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi ya nuna cewa an sami raguwar adadin ɗaliban da za su rubuta jarabawar ta neman shiga kolojojin gwamnatin tarayya na ƙasar da kusan ɗalibai 9,000 idan aka kwatanta da adadin ɗaliban da suka zauna wa jarabawar a bara. To sai dai a cewar rahoton, yayin da jihar Legas take da adadin ɗalibai mafi yawa har 24,000 da doriya da suka yi rijistar rubuta jarabawar ta bana, jihar Zamfara ce ke da ƙarancin ɗalibai, inda take da adadin ɗalibai 28 kacal da suka yi rijista, yayin da ita ko jihar Kebbi take da ɗalibai 50 kacal. To ko me ya janyo wannan koma baya? Tambayar kenan da nayi wa shehin malami Professor Bello Muhammad Bada wanda dan asalin jihar Kebbi.
Abin da a hakikanin gaskiya shine akwai babban matsala ta shugabanci. Shekarun da muka dauka shugabannin sha'ani na ilimi ba shi ya hisha musu kai ba. Abin da ya hisha musu kai su lade karkashin ilimi su dibi kuɗi na jama'a. Amma ko yaushe za a ce ma ana gyara ilimi. Za ka ce iske wasu lokuta makaranta da ranta da lafiyarta an kware mata kwana. Amma idan ka duba malamai daga na firamare shekara da shekaru ko an ƙara musu girma ba a sa musu wannan bai da tasiri ga albashin na sakandare ko an ƙara musu girma bai da tasiri ga albashin sannan da yawa daga cikin malaman da muke da su har dai waɗannan joji na mutabi Sokoto Zamfara ba su ma cancanci a ce suna ma koyarwa ba ba su da ilimi na koyarwa ba su da ƙwarewa sannan kuma ba a koyar da su za ku da nawo ba abin mamaki bane ko dai mutane su tashi tsaye shugabannin su su yi musu abin da suke so wanda ya dace ko kuma mu rinka ja da baya wajen yaudare da munahuci na siyasa da iya sata wannan gaba muke a Najeriya amma wajen ilimi wallahi ba ya mutu.
Dr. Suleiman Shu'aibu wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama ne a jihar Zamfara kuma yana ganin cewa wannan babban abin damuwa ne musamman a bangaren gwamnati.
Mun ji bakin ciki kuma bamu ji daɗi ba duk wanda ya aka ce maka dan Zamfara ne da gidan abin da ya faru ba na rashin a ce duk Zamfara state kusan miliyan 3 ko kusan miliyan 4 a ce mutum 26 kawai suka samu wannan ba karamin ci baya bane wato wannan ya nuna a baya mu a baya muke da ko ta kowane bangare ta fannin ilimi ma baya muke kuma duk al'umma ko kuma jihar da take baya ta fannin ilimi to wannan jiha ba ta kawo abin a zo a gani ko in ne shuwa gabanin
wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci musamman a wannan yanki suke da'awar baiwa bangaren ilimi kaso mafi tsoka a kasafin kudinsu na shekara-shekara. Na ji ta bakin wani malami a jami'ar Usmanu Danforiyo ta Sokoto Mansur Isa Buhari dangane da tasiri ko akasin haka.
Su 'yan siyasa abinda suka so kawai a faɗi cewa sun yi yanzu bari in baka misali da jihar Sokoto. A ilimi shi adda kashi mafi tsoka da kasafin kudin shekarar ta gabata da ta wanda. Amma ka bincika kashin kudin da aka yi ga ma'aikatan gwamnati ta gani akwai ma'aikata guda wadda za ka isko abinda ta ka amsa na kudin ayyuka ya yi ma'aikatun ilimin mu guda uku yanzu bari ba ka misali na Sokoto ma'aikatar lahiya duk da yake ma'aikatar ilimi ta yi ta budget ta yi ta yawan kaso na kasafin kudi za ka isko abinda ma'aikatar lahiya ka amsa ga wata na ayyukanta ya yi abinda ma'aikatu uku na ilimi Ministry for Basic Education, Ministry for Higher Education da kuma Ministry guda of Science and Technology that is ku kashi daya bisa goma bai kai ba na abinda aka ba ma'aikatan lahiya misali wanda yake shi ya nuna cewa ba da gaske ake ba an rubuta ga takardana don jaridu su doka su ce lallai an ba ilimi muhimmanci amma ƙasa ba a ba shi wannan muhimmanci wanda yake irin waɗannan abubuwan suna kawo tarnaƙi ga ilimin saboda haka in haka gaskiya ke an ba ilimi mafi kaso to dole ne wurin ba da kuɗin ayyuka na wata-wata mu ga cewa lallai ma'aikatar ilimi ko ma'aikatunmu na ilimi sun yi kowace ma'aikata an saka kaso yanzu in kana cikin Sokoto ka tayi in ana iya faɗa maka ka bincika ka ji abinda suke cewa monthly allocation ni aka ba ma'aikatan lahiya ni aka ba ma'aikatun ilimi gaba ɗaya kai ba ma shi ba za ka isko wani ɓangare na ma'aikatan lahiya mun ya ji ma'aikatun ilimi an saka kuɗin wata-wata na muna gudanar da ayyuka.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Zamfara akan lamarin to amma ya ce da ni in ba shi lokaci domin kuwa sabo ne shi a ma'aikatar to amma kuma na tuntuɓi babban sakatare a ma'aikatar shi kuma ya ce ba zai iya magana ba tunda akwai kwamishina to sai dai sun yi alƙawarin zantawa da ni a nan gaba.
Ban sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin namu Murtala Faruk Sanyinna sai kuma wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa.
To ga da Yusuf yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hussein Abba Danban inda yace salam muna Allah wadai bisa harin da mayakan Boko Haram suka kai a wani masallaci a garin Bama ta jihar Borno. Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu su kuma waɗanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya amin. Sakonmu na gaba shi ma cewa ye muna tirda Allah wadai da harin ɗan ta'addan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Bama. Sako ne daga Buhari Yahaya Inguru. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Yusuf M Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe Nigeria inda yace salam muryan Amurka zan yi amfani da wannan daman domin in yi kira ga ƴan uwana talakawan Nigeria ya kamata mu daina gaggawa sannan kuma mu dinga tunani da nazari a kullum domin masu iya magana sun ce shi tuwo sunan sa tuwo ya kamata mu yi nazari wajen jefa ƙuri'an mu sakonmu na gaba kuma cewa kama sanato Dina Malai bai zo mana da mamaki ba domin tuni jami'an tsaron kasar suke neman sa muna fatan hakan zai zama masa darasi sako ne daga shugaban kungiyar muryan talakawa na reshen jihar Katsina comrade Sani Shaga kofar kaura Katsina sakonmu na gaba ya fito ne daga Musa Harandi Asuba da magaran Niger inda yace to gwamnatin kasa ta Niger yanzu dai zamu zuba muku na mujiya mu gani ɗan uwana ɗan farar hula waɗanda kuka kama zamu ga me za ku yi da su sakonmu na ƙarshe kuma cewa suka yi hakika harin da ake zaton ƴan kungiyar Boko Haram sun kai a wani masallaci da ke garin Bama a jihar Borno inda suka hallaka masallata shida wani abin turne da Allah wadar da fatan Allah jikan waɗanda suka rasa rayukansu sako ne daga Usman Shitu Mahuta da Yahaya Kiri jihar Adamawa
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amerika a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a kokarin shi na shawo kan shi Trump ɗin ya bar dakarun Amerika a Syria. Duk da cewa an murƙushe ƴan ta'addar ISIS tare da kuma shawo kan shi kan ya tsami kungiyar tarayyar Turai daga cikin kasashen da aka saka wa dokar haraji kan karafa da dalma da ake shigo da su Amerika. Malama Kate matar yariman Birtaniya William ta haifi ɗa namiji a yau yaron wanda shine ɗansu na uku an haife shi da nauyin kilo 3.8. Rundunar sojin ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin ƴan gudun hijira 11 tare da tsiratar da 263 a yammacin bakin tekun Libya. ƴan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen Afrika da dama. Libya dai ita ce kasar da ƴan gudun hijira suka fi yawan ratsawa kan hanyar su ta zuwa Turai. Wata kotun kasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe wasu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi da suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. Babu ɗaya daga cikin mutanen biyun da ake yankewa hukuncin da suka halarci kotun a yau Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka ba ta yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba. Gabanin ganawarsa da shugaban kasar Kim Jong-un yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na kera makaman nukiliya.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma
Hafsat dan mai soro
da Julie Lesa Gresham da ta bada umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato injiniya Bill ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda akan saki manya idan aka kama su da laifi a Najeriya. Wassalam.